Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, kuma za mu ci gaba da tuna baya akan cuta mafi muni ko kuma tsanani da duniya ta taba gani, bullar annobar Ebola. A lokacin da aka samu bullar annobar a Najeriya, na gayyaci Dr. Abdulsalam Nasiji, Daraktan Cibiyar Ƙayyade Yaduwar Cututtuka ta Najeriya, a filin Sai Bango ya tsage, inda ya amsa tambayoyin masu sauraro akan cutar ta Ebola. To, bisa amsoshin da ya bayar, kuma bisa la'akari da cewa duniya na ƙara ƙanƙancewa, domin cikin 'yan sa'o'i kaɗan wani yana iya ɗaukar wata cuta daga wata ƙasa ya yaɗa a wata ƙasar, kamar yadda babu wanda ya zaci cewa wani ɗan ƙasar Liberia ne zai kai tsarabar cutar Ebola a Najeriya. A saboda haka ne wa Dr. Abdulsalam Nasiri tambayar, shin ana iya cewa ƙwayar cutar Ebola ta fi wadda ke haddasa cutar ƙanjamau ko sida muni? Sai Dr. Nasiri ya ce da ni.
Ai, wannan ma ba ku labari. Bayan a sauraron ne aka je aka ce wani zai da lafiya, wani yaro ba ya ji magana yana yawan shiga cikin jeji da abin, sai ya zo yana zazzabi. Da aka kwashe shi aka kai shi asibiti. Asibitin Ebola aka kai shi Ebola ne. Da aka je sai aka gaza da shi. Da yawan da suka dawo sai aka ce kai wannan kawai HIV ne, AIDS ne, ƙanjamau ne. Sai suka ce alhamdulillah.
Subhanallah.
Ƙanjamau da abun wasa.
Wato Ebola ba abun.
Amma ga wanda ya fi ƙarfin ƙanjamau. To lalle shi ne yadda zan ba ki misali yadda ake tsoron mu cutar da kuma ta fi kafin ƙwayarta. Ba ta samun ƙwaya mai tsanani kashe mutane kamar mai Ebola ba, sai wata ana kira
Dr. Abdulsalam Nasidi kenan. Galibi kuma an san cewa idan wani abu ya faru, akan fara yaƙi da al'amarin gadan-gadan, amma kuma bayan wani ɗan lokaci sai a yi sanyi. Dangane da bullar annobar Ebola, ga abinda minista a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, Dr. Aliru Alhassan, ya taɓa shaida mini a bara bayan da aka samu bullar annobar a Najeriya.
Ina tabbatar miki cewa yakin cutar da Ebola yanzu aka fara shi. Mun samu nasarar tsayar da a cikin Najeriya da ta ji ba, so kuma muna nan mun shi idan muka ce wani shiri na tabbatar da cewa ba za ta fi lowa ba. Amma duk abubuwan da muke na tabbatar cewa ana binciken mutane wannan shige da fice cikin ƙasar nan zai ci gaba, kuma za mu ci gaba da wayar da kan mutane. Shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya ba da umarni cewa ba mu tsaya nan ba ga wannan cuta, za mu ƙara mai da ƙarfi don wajen kariyar jama'ar Najeriya. Kuma ya ba da jagoranci wanda shi ne muke fi, shi ya samu wannan nasara. Saboda haka ba su damu tsaya ba, za mu ci gaba.
To, wani kira kuma za ka yi ma mutane game da wannan yaƙi?
Kira muke ga jama'a su ci gaba da ba mu haɗin kai, su yi hankuri. Mun san ana kai don ba daɗi irin hasar da ke cewa amai zafin jikinka, mutane su yi hankuri. Sani sani ne za mu kai ga wani hawa wanda wani abu da ke nuna maka ga jikinka ba za a yi shi ba, za a kawo wasu musamman wasu ƙofofi da mutane za su wuce, za a amu zafin jikinsu ba tare da wani dogon wannan lokaci ba. Saboda haka muna kira mutane su ba mu haɗin kansu, wanda za aka ce ya tsaya a auna zafin jikinsu ya wuce. Wannan yana da muhimmanci don matsayin yaƙi da Ebola, wanda duk da alamu ba mu ce zan zafin jiki ba duk Ebola ce, amma dole bincike a tabbatar da cewa ba a tabbace. Saboda haka mutane su ci gaba da ba mu haɗin kai don wajen wannan bincike. Har yanzu dokokin da aka shata na cewa ba za a shigo da matacci ba da suka mutu a wasu ƙasashe, har yanzu yana nan. Sai an ba da bayani, an kawo takardunsu ne su ne fiye mutuwarsu, sannan ƙwararrun likitocin da sun duba sun aminta, sannan za a ba da izini ga wasu. Amma yanzu muna ba da shawarar cewa duk inda mutum ya rasu a yi haƙuri, a yi abin shi da abin ya fi shi da mutane ba za su saba ba su shigo da waɗannan mutane ba su abin su nemo. a hukumomin tsaro an ba su umarni wanda duk da wanda suka da amincewa su a hukunta shi da fatan mutane za su fahimta su samu haɗin kai da abubuwan da muka ce a tsaftace muhalli da ruwan su tsaftace hannu wannan muna kira da mutane su ci gaba da shi don yanci rabona akwai wasu kayan cutawa da rashin tsaftace jiki da muhalli ke kawo su musamman kwalera su muna kira da mutane su ci gaba da wannan abubuwan da muka koya musu na yanki hannun tsaftace jiki da kiyaye da abinci irin wanda ake cewa naman daji wato mutum ne ke na so yanki sai yanzu mutane su yi kawa-kawa da wannan abinci.
Dr. Halliru Alhassan, minista a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya. Shi kuwa likitanku Dr. Muhammad Ladan ga shawarar da ya taɓa baiwa masu sauraro a kan ɓullar annobar wannan cuta ta Ebola.
Shawarar da kowane lokaci muke ba mutane su rinka lura kuma su rinka kulawa da abubuwan da ke faruwa da gare su ko iyalansu ko 'yan'uwansu. In dai wani ya zo yana da wani ko rashin lafiya ko yana jin zazzaɓi mai tsanani, ya kamata ajiya a tabbata an duba shi hajiya kuma kin san wannan ciwon yana yaduwa in ta kira kusa da mutum ne sosai ke yaduwa
a cikin sauri kan
cikin sauri to saboda haka kuma kin san kuma ciwon nan ba wani allurar rigakafi kuma ba wani magani saboda haka dole mutane su lura su kula sosai su yi hankali in dai wani abu sun gani ba su gane ba kada ki taɓi mutum ne a kira likita ya zo ya duba shi.
Kamar da yadda ka ce ga a wannan fili an shayowa mutane bayani ma ko ma dai wani irin cuta ce kula yauwa
musamman in dai ka kula su za ka iya kare kanka da ko menene to dole mu ce kula su abu dai da ba gane ba kai sauri a je wurin likita kira likita zo ba kada kai ko bai ka kira wanda suka ta abin su su duba
to Allah ubangiji ya kawo mana saukin wannan masifa.
Amin amin haje amin haje.
To masu iya magana dai suka ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Tun da lokacin da aka samu ɓullar annobar Ebola a watan Disamban shekara ta 2013, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da rahoton cewa fiye da mutane 20,000 ne suka kamu da cutar. Daga cikin wannan adadi fiye da mutane 8,000 ne cutar ta kashe. Yanzu haka masana sun dukufa wajen kokarin kirkiro allurar rigakafin Ebola da za a iya amfani da shi a kasashen Afirka ta yamma waɗanda suke fama da annobar Ebola. Ana gudanar da aikin kirkiro allurar rigakafin ne a wani aikin binciken kimiyya na babban kamfanin kirkiro ko kuma sarrafa magunguna GlaxoSmithKline da ke kusa da birnin Rome. Ƙungiyoyin masana da dama ne suke aiki a kan ƙirƙiro allurar rigakafin Ebola. Sun ce sun hanzarta yin wannan shiri domin buƙatar gaggawa da ke akwai na ƙirƙiro allurar da kuma yawan rayukan mutanen da suke cikin hatsari a saboda wannan cuta. A watan Nuwamban bara, kamfanin GlaxoSmithKline ya gudanar da gwajin farko da allurar rigakafin da ya ƙirƙiro da lafiyayyun mutane guda 20, wanda kuma ya bayyana cewa sakamakon da aka samu yana ƙarfafa gwiwar samun nasara. Allurar rigakafin da aka ƙirƙiro wanda aka yi gwajin sa yana zaburar da hanyar kariya a wasu ƙwayayen halitta da suke lalata ƙwayayen halittan da suka samu lahani. Dr. Ricardo Cotise shine shugaban wannan ɗakin binciken kimiyya ga kuma abin da yake cewa ko kuma ya ce.
The Ebola virus can't be kept under control by a vaccine that stimulates antibodies only.
Dr. Cotise ya ce ba za a iya kassara ƙwayar cutar Ebola da allurar rigakafin da ke samar da wasu ƙwayayen halitta kawai ba. To amma ya ce akwai ƙwaƙwarar shedar da aka samu cewa yin allurar rigakafi da irin waɗanda aka saba amfani da su bisa al'ada ba za su wadatar ba. To amma maimakon haka ya ce allurar rigakafin da suka ƙirƙiro yakan zaburar da wani ɓangare na ƙwayayen halitta da ke kare bani adamu kamuwa da cututtuka mai muhimmanci, wanda shi kuma yake zaburar da ƙwan halitta nau'in ta da ke kisa da ka iya gane ko kuma tantance ƙwayayen halittan da suke da lahani ko kuma suka harbu da wata ƙwayar cutar. A saboda haka hada waɗannan dabaru guda biyu sun yi aikin da ake bukata na ba da kariya daga kamuwa da Ebola. Kamfanin yin magunguna na GlaxoSmithKline yace ana buƙatar gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kafin a fara amfani da allurar rigakafin wajen kare mutane. Shi ma kamfanin yin magunguna na Mark ya bada sanarwa cewa zai koma ga gwajin wani allurar rigakafi da aka lakawa suna VSV-ZEBOV. An dakatar da gwajin allurar ne bayan da wasu mutane da ake gudanar da gwajin da su suka bada rahoton cewa suna fama da ciwon gaɓoɓi. Ɓarnar annobar Ebola a wasu ƙasashen Afirka ta yamma ya sa an samu haɗin kai na ba sabon ba tsakanin kamfanonin ƙirƙiro ko kuma sarrafa yin magunguna waɗanda ke kishi da juna. Yanzu suna aiki kafaɗa da kafaɗa domin ƙirƙiro allurar rigakafin Ebola. Ga abinda Dr. Julie Garbedin, shugabar kamfanin yin magunguna na Mark, ta ce.
There's some very special partnerships that are going on here, and one of them is...
Dr. Julie Garbedin ta ce akwai haɗin kai na musamman da ke faruwa a yanzu. Wannan kuwa shi ne haɗin kai tsakanin mutanen da bisa al'ada suna gasa da juna ne. Akwai allurar rigakafin Ebola da dama da ake gwajinsu. A saboda haka, akwai yiwuwar cewa kila a samu nasarar daga cikin allurar rigakafin da ake gwajinsu. Idan kuma cikin ikon Allah aka samu fiye da daya, to sai a ce san barka. Domin za a samu damar yi wa mutane da dama allurar rigakafi, kuma kila hakan ya sa ba za a ƙara ganin ɓullar annobar Ebola mai muni irin ta yanzu ba. Ma sauraro, ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar Allah ya kare mu daga duk wata cuta.
Ba mai hoje da ke ba ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji na ta ke mai hoje da ke ala rawa kuji